Sunana Mudassir Muhammad Tufa Balewa, sakatare janar na kungiyar masu sauraron kafafen watsa labaru na jihar Bauchi. Alhamdulillah, an gudanar da zaɓe na mai lafiya an kare, duk da dai bayan gudanar da zaɓen an dan samu dan zanga-zanga nan da can. Su Amerikawa sun riga da sun yi zaɓe, sai dai zaɓen ta zo wa akasarin mutanen da suke wasu ƙasashe daban ba zata. An yi tsammanin ita kallabi tsakanin rauna wato Hillary Clinton ita za ta ci wannan zaɓen. To amma mu a tunaninmu daga Hillary har Donald ɗin, idan aka ce wani su ya ci, wane ne zai taimaki Afirka? An yi ɗan Afirka ma wato Barack Obama, ba mu ga wani tallafin kirki ba wanda ya wuce dai kawai wannan shirin da yake na koyar da matasa dabarun mulki da sauransu nan. To wayannan kawai shi ne nake tunani a kai.
Sunana Al-Mustafa Haji Sufi, shugaban ƙungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi. Kuma tabbas kaman wannan zabe da aka gabatar a ita kasar Amerika, mu musamman masu bibiyan kafafen yaɗa labarai da kuma ke zama kuma a cikin al'ummu, shine al'umma sun ga abin kaman ba yanda suka yi tsammani ba. Mafi yawanci in ga kasar al'ummar Najeriya ko Afirka in ce kashi 80 duk suna tsammanin Hillary za ta lashe zabe, kuma kusan ita suke supported. Don ko da a gidajen radio na cikin kasa kan ana tattauna game da zaben Amerika, za ga jama'a sukan ce kai zai yi wuya Hillary ba ta kai labari ba, saboda yanayin halayya da irin ɗabi'u da irin kalame na Donald Trump, sai jama'a suke ganin cewa wannan mutumin zai yi wahala al'umman Amerika kan su zabe shi, musamman kasan da ake cewa ta waye wajen iya democracy, wanda sama da shekara 100 da wani abu a baya tana siyasa. To sai ake ganin cewa ai so wayayyu ne sun yi siyasa, zai yi zabe irin mutumin kaman da zai kai kasar cikin wani yanayi, saboda yanayin kalamin sa zai hana baki shigowa, a kaza da kaza, kin su ɗabi'a irin na al'umma ma ba zai yi su ba, ma'ana kusan kasashen waje ma ba ruwan shi da su. To amma mun ji lokacin da ita Hillary Clinton ta buga masa waya ta musa murna, da yazo zai gabatar da jawabi ya nuna cewa zai duk kasan take bukatar ta mulki da Amerika, to shi ma yana shige. To sai muke tsammanin cewa halawancin yayi farfaganda ne a matsayin sa na dan siyasa, domin ya juyo da hankalin Amerikawa domin su bashi ƙuri'a, kuma Allah da ikon sa sun kada masa. Fatan mu shine Allah sa duniya ta samu alheri a cikin mulkin sa, kuma Allah sa duniya ta zauna lafiya a cikin mulkin sa. Mu kuma al'umma Afirka da muka zama dama kullun kokon baran mu na Amerika, na Russia, na China, to sai ya taimaka da ya kara gangarowa, taimake mu ta inda muka gaza. Wannan shine takeice.
Bako FGGC Bauchi, sakataren tsare-tsare na kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na gida da waje anan Bauchi. To tsokacin gidan ya nan shine akwai darussa da dama a cikin wannan zabe da ya gudana a Amurka. Yanzu misali mu da kaga kasashen mu na Afirka, idan dai da ayi zabe tun ma kafin ranar zaben, zaka ga cewa ko wani shugaba da yake kai ko kuma wani wanda yake goyon baya, da kaga cewa shine yake cin zabe. Amma Amurkawa har aka je aka kada ƙuri'a, ba a san waye kan gaba ba, sai daga baya ne da sakamakon zaben ya fara fitowa, shine anan ne aka san cewa eh ga wanda ake ganin zai ci zaben nan. Sannan bayan haka mutane suna ta maganganu da dama akan kaman Donald Trump da ita Hillary. Ina tsammanin cewa babu wani sauyi a tsakani, duk munufofin su guda ɗaya ne, da Hillary da shi Donald Trump din duk munufofin su ɗaya ne akan Afirka da sauran kasashen duniya. Kuma sannan bayan haka babu wani abu ne da yake ganin cewa Donald Trump shi ɗaya zai jiye duniya. Hausawa suna cewa karfe guda ɗaya baya ƙara, saboda haka sai ya samu haɗin kan wasu daga cikin ƙasashe tukuna wanda kuma ba su ba shi haɗin kai ba, babu yadda za a yi misali ya cimma burinsa.